24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 24 ga watan Oktoba 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a yayin da hukumomin birane a kasashen Afirka ke dada aiwatar da dokokin tsarin gine-gine saboda a kiyaye hanyoyin ruwa da na ababen hawa, su ma hukumomi a jihar da magaran na jamhuriyar Niger sun shiga daukar wannan matakin. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar, da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Sarfilu Hashim Gumel da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin sa na daren jiya Lahadi cewa Rasha ce kadai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya yi, cewa Ukraine za ta iya tayar da bom ɗin nukiliya da makirci. A sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shoigu ya shirya taro takwarorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bom ɗin nukiliya, kowa ya fahimci komai da kyau. Kowa ya fahimci wane ne tushen duk wani makircin bom ɗin nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiya game da samun tsokana daga Ukraine da ke alaka da wani kazamin bom. Wata na'ura ce da ke amfani da fashewar bombai wajen yaɗa turiri mai lahanin gaske. Lahaninsa bai kai na cikakkiyar fashewar nukiliya ba, amma yana iya yaɗa turiri mai matakan lahanin, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani harin da ake kyauta zaton na 'yan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Nijar kusa da kan iyaka da kasar Mali, ya kashe mutane 11, kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai AFP jiya Lahadi. An kai harin ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin Nijar da Mali da Burkina Faso da ke fama da matsalar 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar ISIS. Wani jami'in karamar hukuma a yankin Bani Bango da aka kai harin ya ce wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun tare wasu manyan motoci uku a wata hanya ranar Asabar, inda suka kashe mutane 9. Ya kara da cewa mutane 2 da suke kan babur su ma sun mutu. Wani dan majalisar dokokin yankin ya kuma tabbatar da mutuwar mutane 11, inda ya ce 2 daga cikin manyan motocin sun kone, sannan aka tafi da 1. Hare-haren 'yan bindiga sun yi kasa 'yan watannin nan a Bani Bango, wanda ke cikin yankin Talibiri mai fadin kasa da fama da rashin kwanciyar hankali a yammacin Nijar. An sha kama fararen hula a fadin da ake tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaro. A watan Nuwamban shekarar 2021, hukumomi sun ce an kashe akalla 'yan bindiga 69 masu aikin kare kai a yankin. Gwamnatin mulkin sojan Sudan ta janye izinin wata kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da ta maka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar ta gabata, in ji kungiyar jiya Lahadi. Kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta Sudan SCPS ta buƙaci wata kotu a shekarar ta gabata da ta umarci gwamnati ta maido da ayyukan yanar gizo da aka katse a lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. Ƙarfin ikon da ya ka cikas ga miƙa mulki ga farar hula. Sau biyu kotu ta yanke hukuncin cewa a maido da yanar gizon, amma hakan bai yiwu ba kafin daga bisani a dawo da ita a ranar 18 ga watan Nuwamban bara. Yasir Megani, shugaban hukumar ta SCPS, ya shirya kamfanin dillancin labarin AFP cewa a miƙa hukuncin janye izinin kungiyar ranar Lahadi 9 ga watan Oktoba bayan shafe shekaru 24 tana aiki.
To nan ba da jimawa ba Sarfir zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan a ci gaba da aiwatar da dokokin tsarin gine-gine da hukumomi ke yi a kasashen Afirka saboda a kiyaye hanyoyin ruwa da na ababen hawa. Su ma hukumomi a jihar Damagaram na jamhuriyar Niger sun shiga daukar wannan mataki. Na baya-bayan nan shine irin wannan mataki da hukumomin da'irar Damagaram suka dauka saboda ganin yadda rashin abin wannan ka'idar da janyo ambaliyar ruwa da sauran matsaloli a cikin gari. Daga Damagaram ga wakilin murya Amurka Tamar Abari da rahoton.
Wannan mataki ya biyo bayan hukuncin da kotu ta dauka bayan bincike don gano an yi gine-gine ba kan ka'ida ba. Wannan dabi'a dai ta dade ana yin ta a nan jihar Damagaram. Na ka zo ka sayi inda kake so ka kuma gina shi yadda kake so ba kan ka'ida ba, ba kuma tare da mutanen wurin sun so ba. Abdulrahim Balarabe shine babban magajin gari na da'irar Damagaram. Ya je da jirgin dankaro inda ya rushe waɗannan gine-gine cikin fushi.
Hakkin mutane dole ne a bishi. Gari tsari gare shi, an yi lotisima, an yi hanyoyi, an yi reserve, an yi gidaje inda mutane za su abin nan, amma kawai ba gaira ba su ba, mutane sai su zo su hau titi da gangam zo su gine su rarraba, ba gaskiya bane. Garin nan tsari gare shi, kuma ba za mu taɓa barin ba irin wannan abubuwa muna gani mukyali. Masu wannan gidaje anan kusa sun ka ƙara wanda ya kamata su do koyoyin su fuskan wannan titina sun kawo kuka, muka ce to mun saurari kukan su, kuma wannan kuka nasu muka ce a ya kamata a kai shi hagaban juju. Decision ta justice ta huto ta ce wai wannan abin ba a gaskiya ba aka yi shi, kenan dole ne mu mai da hankali mu daidaita wannan hanyar mu hudda duka waɗannan titinan da mutane suka bin.
Su kuwa waɗanda aka danne musu haƙƙin su farin cikin su suka nuna kan rusau din da magajin gari ya aiwatar.
Alhaji Attahar Zanebi, ni wannan abu ya mun dadi, ya ma jama'a gaba ɗaya surtu ƴan wannan yankin dadi. Titi ne gashi kowa iya gani aka kashe shi, wallahi matakiyan mu dadi, ya mu dadi. In ana haka a ba gawa kashi ne dan mere ya ji tsoro, saboda in ka liƙe wannan kofar a nan gurin titin wannan gobe hallo can za ka bi ka je ka liƙe musu, kinan kaga abu bai ba gari su ake ci gaba ba ya koma baya ba.
Ta kan doka muka bi da muka kai kuka muka abin nan aka mu muka koma muka ga haprokira aka ba mu takarda muka je muka ga isiye ya kama mu muka je muka hausha ra muna zuwa muka je aka yi aka kare aka ba mu min kada aji ba an gani an ce titi ne aka mu komi aka bi ka'ida hukuma ta ban gaskiya shari'a.
Magajin garin ya kara jan hankalin masu irin waɗannan ɗabi'a da ma sauran jama'a cikin kakkausar murya cewar ba za su lamunta ba, doka kuma za ta yi aikin ta.
Kuma muna mutane kashedi, wallahi duk wanda ya kuskure ya hau fuskan titi a wannan lokacin ko ci reserve insha Allah ba za mu bari ba, sai mun nema mutane haƙƙin su, kuma sai mun bi tsarin garin mu irin yadda yake. Ban bari irin wannan abun yana gwakana a cikin garin, duk shi kawo matsala. Radda babu titi, ta ina ruwa zai biye gidajen mutane, ta ina wuta za ta bi ta gidajen mutane, ta ina za a bi in akwai wani abu yawa kanar da gudu abu hanya da za a shi, babu. Kina wannan matsala ce katuwa, mutane dan san kansu ne kawai, dan san abun duniya ne kawai, ya riye musu ido. Dole in ba wannan titinan suka ci ba ko da zaru su ba azumin lahiya ba, to wallahi duk wanda ya kuskura ya kare titi mu za mu bude shi, kuma shi asara. In kuma reserve ce wanda aka yi tsarin ta ga inda aka barta dole a barta haka nan gurin, saboda baban zaba ai masana suka ce ya kamata a bar reserve a wuri kaza ko gurin. In babu reserve ai na za a sa lokal yanzu sai a je 12 gare ni wanda ya kamata aka wasa a cikin garin nan, babu gurin da za a kawo su. Haka zamu tsaya muna kallo ba yayi ba, kuma duk wanda ya hau fuskan titi ba akan ka'ida ba zamu bi hanyar doka.
Yanzu haka dai ma'aikatar magajin garin ta sa jami'anta waɗanda suke duddubawa cikin gari inda aka gudanar da irin waɗannan gine-gine ba kan ka'ida ba kuma a kan hanyoyi ko na ruwa ko kuma titina, wanda suka ce za su hukunta dukkan wanda suka kama da aikata irin haka. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ki Tamar Abari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfili da labaran duniya kashi na biyu.
Jami'an tsaro sun harbe wani mai zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan jiya Lahadi, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana. Kwanaki biyu gabanin zagoyewar ranar juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda ya kawo cikas ga rikidewar mulkin farar hula a kasar. Mutuwar baya-bayan nan ta farko ta masu zanga-zanga tun ranar 31 ga watan Agusta ta kawo adadin masu zanga-zangar da aka kashe a cikin shekarar ta gabata zuwa 118 a cewar kwamitin likitocin Sudan. An kashe mai zanga-zangar da harsashi da jami'an tsaro suka harba, in ji kwamitin. Ranar talata shekara guda kenan da juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba. Karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan. Shekara guda kenan da aka gudanar da gangamin adawa da juyin mulkin na kusan mako-mako da kuma murƙushe zanga-zangar da hukumomi suka yi. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da ya shafa sa'o'i 7 ana yi wa wani shahararren otal a garin Kisamo da ke gabar teku. Brigadier General Yusuf Hussein Usman, ministan tsaro na yankin, ya shaida murya Amurka cewa harin da aka kai otal ɗin Tawakal ya zo ƙarshe bayan da jami'an tsaro suka harbe wasu 'yan ta'addar Al-Shabab 3 masu ɗauke da makamai. Ya ce maharin na hudu ɗan ƙunar baƙin wake ne wanda ya tarwatsa kansa a farkon al'amarin. Ya kuma ce mutane 9 da suka haɗa da fararen hula da sojoji ne suka mutu, sannan wasu 47 suka jikkata. Harin na ranar Lahadi ya fara ne da fashewar wani abu a otal ɗin, sannan kuma wasu masu ɗauke da makamai suka kai hari a ginin. An ji ƙarar fashewar abubuwa da misalin ƙarfe 12:15 na rana agogon yankin. Daga ƙarshe jiya Lahadi, shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bayyana shirinsa na dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da 'yancin cin gashin kai na masu gabatar da ƙara, yayin da yake mayar da martani ga shawarwarin da wata ƙasa ta gudanar da bincike kan zargin cin hanci da rashawa ƙarƙashin gwamnatin da ya gada. An kafa kwamitin bincike na shari'a don binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a tsawon shekaru 9 da tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ya yi a kan karigar mulki tun daga shekarar 2009 zuwa 2018. Al'ummar Afirka ta Kudu sun gaji da cin hanci da rashawa kuma na suna son kawo ƙarshensa, in ji Ramaphosa a wani shirin talabijin kai tsaye. A matsayinmu na ƙasa za mu fita daga cikin duhu da wahala. Binciken ya gano cewa Zuma ya bar 'yan kasuwa na kusa da shi da 'yan uwansa Atul da Aji da Rashid Gupta suka wawashe dukiyar ƙasa da kuma yin tasiri kan manufofin da aka fi sani da kama ƙasa a Afirka ta Kudu.
Kai da Sarki da Hashim Kumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraronmu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren Zauren matasa. A sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke duba abubuwan da suke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattaunawa da matasa na yankin karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanai da suka nuna wasu 'yan ta'adda na kaura yankin daga wasu sa don samun mafaka. A shirin nan na kusa da na ƙarshe, Muhammad Jamil Umar na bayani ne kan kula da duk bakon da ya shigo yankin, kazalika tattaunawar ta duba zargin wasu jami'an tsaro da yiwuwar wuce gona da iri. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Rima, Buhari Nusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak.
Haɗa kanmu zan iya ce maka yanzu kamar marba gunda nake anguwan Katsinawa muna da kungiya wacce take mai ƙarfi kuma muke taimakon kai da kai mu da muke tare da juna to kaga a duk lokacin da wani ya shigo mu wanda ba mu san shi ba dole ne kafin mu mu'amalance shi sai mun yi karatu akan shi mun san wane ne shi ina ya fito meye aikin shi meye sana'an shi kafin mu zo mu yadda da shi ya ci gaba da zama a cikin mu saboda a wannan yankin kuma na anguwar Katsinawa muna da wani guri wanda yake matattara ne na 'yan iska kuma yana ya kawo mana na kasu a matsayin mu na 'yan anguwan ya kawo mana na kasu a cikin anguwan nan saboda a gurin babu abinda ba a sayarwa na batunci wanda ya danganci kwaya zuwa dai abinda ya sawaka na kayan maye to mun yi yunkuri a matsayinmu na matasan da muke anguwan amma saboda ba mu da jagorori manya da ya kamata su taimake mu akan abin nan sai mun yi kokari na mu ciyo mu samu wata damar da za mu danne wannan abun sai abun ya zo ya fi ƙarfin mu saboda me ba mu da goyon baya su waye goyon bayan mu hukumomin tsaro su kuma ba damuwansu bane abun da yake zama damuwansu a kowayaushe idan suka zo a ba su return din su su yi gaba
wato ana ta zargin hukumomin tsaron nan kusan zan iya cewa duk abun da za a kabar babu receipt babu komai akwai matsala ina ga ba aljihu ba maganin ba gwamnati ke sa a yi wannan ba sai dai watakila wasu jami'ai masu ba wanda suke menene bar gurbin jami'ai suke wannan Ibrahim mai zaki
na ka san duk abin da da a yi shi hukuma za ta shi ba a rubuce ba to da ya zo a tsarin yadda su hukumomi suke yi ba sai dai suna yin amfani da shi ne saboda su cimma wani burinsu kayo haka kuma yana illata mutane saboda mai kamar dazu ne muka da wani guntur bayan aka ce in dai har zaka yi abu ne a tire maka harajin da zaka biya ko kuma kuɗi da zaka biya in dai har kana da irin kuɗin nan ko da shi zaka yi irin wannan harkallan so kaga in dai mutum ya yi irin wannan abubuwan ya kamata a yanke mai hukuncin da ya dace ba wai sai a sa biya kuɗi kaza ba kuɗi kaza saboda in dai kuɗi zai dinga biya ya ci gaba da yi kenan so sannan ni kuma shawara da nake so in ba wa matasa akan abin da za su yi wajen taimakawa da zakulu ga irin wannan muggan mutane na daya matasa ya kamata su sa ido akan al'amuran da ke tafiya a anguwannin su kamar shigowar baki na farko kenan duk wani bako haka wanda su ga basu yarda da shi ba ya kamata ma a mai bincike asalin bincike akan a tuntuɓe shi daga ina ya fito daga ina ya zo kuma me dai kuma me ya kawo shi sannan ina son ƙara ba mu matasa shawara yana da kyau matasa su samu wato aikin yi kamar misali wanda za su dogara da kansu ka san wannan miyagun ayyukan na kwace waya kwace da ka kashe dan goya kwace da su waya waya da ka samu duka wannan akan rashin aikin yi ne matashi ne irin yana dan shaye-shaye su abu aka yana bukatun yayi shaye-shaye kuma ya ga bai da kudi zaka samu sai dai je taro abokanan shi su je su yi wannan ko su fasa shago ko su kwace ko waye-waye kaga amma in dai matasa suna da dan aikin yi dai wanda za su dan yi aikin su samu kudi ina da tabbacin cewa wannan abubuwan insha Allah zai rabu saboda in dai matasan anguwanni duka suna da aikin yi mujin wani ya zo musu da wani idea irin wani aka san an ce idle minds a devil workshop in dai wani ya zo musu da wani ra'ayi akan su je su abu kaza su samu kobo kaza in dai suna da nasu na dogaro kansu kaga ba za su bi wannan shawaran ci ba saboda sun san akwai inda suke bi su samu kudi so irin wannan abubuwan da dan samu insha Allah dan zakulo su miyagun mutane wanda suke damu mutane
yawa bari nusa kumriya za ka ba da shawara da kuma shin duk matasan nan da muke gani in dai ba waɗanda suke gararan babu duk suna da wata sana'a da suke a yankin garamar hukumar Karo
to shawara ta farko ga shugaban karamar hukumar Karo da sauran masu fada aji na wannan karamar hukuma tabbas abubuwan da suke kara sa 'yan ta'addan nan akan hanya irin ita rabenu da ita karon take fito ta bullo da shi akwai na 'yan mashin akwai na 'yan keke akwai na masu motoci wanda suna da wani tsari in safi gari ya waye kullun in ka fito za ka yi aiki ka yanka idan ba ka yanka ba idan karfe 4 ta yi sai a rufe hanya ana duddubawa an kazo an kara da receipt ka wuce in baka da shi a kama mashin ɗinka a kai local government kai belin 3,000 kaza so wannan tsari ne wanda yake haraji abu ne wanda yake duk wani ɗa na ƙwarai ya kamata ya biya shi domin a samu ci gaba da ayyuka so kaga irin waɗannan abubuwan sai kaga an je an ɗebo waɗansu ɓata gari ƴan jagaliya an watsa su akan hanyar nan wallahi duk kwacen da ake yi da dauke-dauken nan su ne suke yin irin waɗannan abubuwa a bakin hanyar nan so kaga ya kamata ita local government ita ta fito da wannan abun take siyarwa da kamfanoni su kuma kamfanonin nan suke ɗebo irin waɗannan mutane suke waɗannan aiki da su so ya kamata ta bullo da wani tsari waɗanda su waɗanda take siyarwa da irin waɗannan abubuwa su tabbatar da cewa sun ɗebo mutane waɗanda ya kamata su yi aiki ba a cutar da al'umma ba shawara ta daga karamar hukuma kenan su kuma masu ababan hawa din nan tabbas muna jin irin koke-koken su da irin yadda jami'an tsaro suke musu abubuwan da basu dace ba dan ni kaina wani lokacin na ga wani abubuwan ya tsaya har tsayawa nake ai ta fada da ni akan irin wayannan abubuwa na zaga zaluncin yayi wa kuma inda kudi na zan iya cirewa in taimaka mai a wani abu in taimaka masa dan ba zai yi wa mutun ya fito yana nan wani ma ya fito ya bai mu abin nan wani ma hafki za a bashi ya je dan samu abin da zai rike iyalin sa
ni hafki
misali yawa idan ka dan gaji wanda bai da wani abun hawa sai ka dan bashi ba ya je dan samu na wanda zai rike yaransa to kaga irin waɗannan abubuwa ne ya kamata
a can yankin muna kira abun
soja haya ai karanta ka baya tun safa ne haddare shi ko wanda za a dan baka awa ɗaya ne ka dan samu wanda za ka dan ci abinci to kaga su kansu ya kamata su dinga ba gwamnati haɗin kai wurin ganin cewa irin waɗannan dokokin da aka fito da su mutum dai ka fito aiki ne da safe ɗan takardar da zaka biya naira 100 ba gagarar ka tai ba su ro something ina ganin su suka fara ba su wata stika da suke mannawa akan gaban keken su ina ganin in ban manta ba lokacin da suka fito da tsarin keken ma baya wuce 100 da
amfani stika da ake wasu akan ya zama suna bin daidai hanyar su kansu biya hanyar moto stay on your lane
matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo shirin ƙarshe a madadin matasan karamar hukumar Karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo shirin ni Nasura da Maili Kaya ke cewa sai wani makon
assalamu alaikum.
Gaya da Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridun Najeriya.
Zamfara sharhin jaridun ne da jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka tajirin nan da ya fi kowa kuɗi a nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote ya baiwa ɗaliban da suka kammala jami'ar kimiyya da fasaha dake Wudil a jihar Kano guraben aiki jaridar The Guardian ta ruwaito mataimakin shugaban jami'ar Professor Shehu Musa na cewa tajirin wanda aka sauya sunan jami'ar zuwa sunansa ya ce zai dauki ɗaliban da suka kammala jami'ar da matakin digiri na daya wato first class da kuma second class offer aiki ba tare da bata lokaci ba ita kwa jaridar The Nation ta bayyana cewa dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi da mataimakinsa Dattin Baba Ahmed za su fara wani salon yakin neman zabe a kasuwannin Najeriya kamar yadda babban jami'in kula da yakin neman zaben su na jam'iyyar ta Labour ya bayyana wa jaridar The Guardian Chief Joe Martins Ozodike ya bayyana cewa wannan salon yakin neman zabe ya sha bamban da wanda aka saba yi a can baya ita kuwa jaridar The Punch cewa ta yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta dawo da wasu ƴan Najeriya 542 gida bayan da suka makale a kasar hadaddiyar daular Larabawa wata sanarwa da ta fito daga hukumar da ke kula da ƴan Najeriya da ke zaune a kasashen waje ta bayyana cewa an dawo da ƴan Najeriya ne gida daga kasar ta hadaddiyar daular Larabawa ko birnin Dubai wanda kuma jirgin su ya sauka a filin jirgin saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe dake Abuja a jiya Lahadi har ila yau zamu koma jaridar The Nation inda jaridar ke cewa rikicin cikin gida tsakanin bangaren gwamnatin jihar Rivers Nyesan Wike da kuma bangaren shugaban jam'iyyar PDP Yoci Aiyu na ci gaba da ruruwa inda yanzu haka bangaren gwamna Wike da baiwa bangaren Yoci Aiyu wa'adi na kodai ya aje mukaminsa kan taron yakin neman zabe mai zuwa ko kuma su dauki matakin da zai kawo ƙarshen duk wata tattaunawa na Marwa Alhaji Atiku Abubakar baya na zaben shekara ta 2023 tuni dai gwamnoni akalla guda hudu gargashin jagorancin gwamnan Rivers suka kaura cewa wani yakin neman zabe da Alhaji Atiku Abubakar ya gudanar a jihar Edo dake yankin Niger Delta sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Korea ta Kudu jaridar Premium Times ta bayyana cewa shugaban Muhammadu Buhari zai halarci wani taro ne da hukumar lafiya ta duniya ta shirya na kwanaki biyu akan ingancin amfani da rigakafi domin yaki da cututtukan zamani daga cikin gwamnonin da za su mara wa shugaba Muhammadu Buhari baya hadda gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da kuma gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello karshen sharhin jaridun kenan huta lafiya
an gaishe ka baban gida Jibril da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin sa na daren jiya Lahadi cewa Rasha ce kadai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu yayi cewa Ukraine za ta iya tayar da bom din nukiliya da makirci a sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shoigu ya shirya taro ta kurorin sa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bom din nukiliya kowa ya fahimci komai da kyau kowa ya fahimci wani ne tushen duk wani makircin bom din nukiliya da za iya tunani a cikin wannan yakin wani harin da ake kyauta zaton na ƴan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Niger kusa da kan iyaka da kasar Mali ya kashe mutane 11 kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai AFP jiya Lahadi an kai harin ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin Niger da Mali da Burkina Faso da ke fama da matsalar ƴan ta'adda masu alaka da alƙa'ida da kuma ƙungiyar ISIS gwamnatin mulkin sojan Sudan ta janye izinin wata ƙungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da ta maka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar da ta gabata inji ƙungiyar jiya Lahadi
to masu sauraro da kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana za ku dosu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu ne yace taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma assalamu.